Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 13 ga watan Mayu 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke da tafe da su ga Maryam da kanin labarai.
To Hanifa, kimanin yara miliyan 18.5 waɗanda aka saransa mata ne ba su da damar samun ilimi a Najeriya, adadin da ya karu sosai idan aka kwatanta da shekarar 2021. Aji Alhamis dan majalisar dattawan Amurka Rand Paul ya dakile kura'a kudaren ba da tallafin dala biliyan 40 ga Ukraine, abinda ya kawo tsaiko a kokarin Amurka na kai agaji ga Ukraine din. Wasu duwatsu da aka yi wa fenti da launin shudi da fari don Finland da kuma ja da kore don Russia a kowane gefen wani karamin kogi su ne suka raba kasashen biyu a kudancin yankin Karelia.
Tokanin labaran kenan. A rahotannin da muke tafa da su za a ji cewa in Najeriya na ci gaba da tofa albarkacin bakin sanadiyar tsawaita yajin aikin da kungiyar malaman jami'a ta ASU ta yi. Za kuma a ji cewa kungiyar dalalan Man Federation arewacin kasar IPMAN ta yi karin haske kan abin da ke haddasa karancin man fetur. Tana mai cewa muddin gwamnati ba ta dauki mataki ba, ba za a daina ganin dogayen layukan man ba. A duk ranar Juma'a muna tafe da shirin duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo ya shirya kuma zai gabatar, amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Kimanin yara miliyan 18.5 waɗanda akasaransu mata ne ba su da damar samun ilimi a Najeriya, adadin da ya karu sosai idan aka kwatanta da shekarar 2021. Ya ja hankalin asusun kula da kananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya na UNICEF. A bara, UNICEF ya kiyasta cewa yara miliyan 10.5 sun daina zuwa makaranta a ƙasar da tafi yawan al'umma a Afirka. Shugabar ofishin UNICEF da ke Kano a arewacin Najeriya, Rahama Fara, ta faɗawa manema labarai a ranar Laraba cewa a halin yanzu a Najeriya akwai yara miliyan 18.5 da ba sa zuwa makaranta, kashi 60 cikin 100 kuma mata ne. Yawaita hare-haren da 'yan ta'adda da ƙungiyoyin miyagu ke kaiwa kan makarantu a arewacin ƙasar sun shafi ilimi musamman na yara, a cewar Fara. Aji Alhamis dan majalisar dattawan Amurka Rand Paul ya dakile kura'a kudaren ba da tallafin dala biliyan 40 ga Ukraine, abinda ya kawo tsaiko a kokarin Amurka na kai karin taimako ga Ukraine cikin gaggawa yayin da take yaki da Russia. Paul ya ce ba za mu nakasa tattalin arzikin Amurka ba a kokarin ceto Ukraine. Amincewa majalisar dattawan baki daya za ta gaggauta kaiwa Ukraine agaji. Ko da yake matakin na Paul ya jinkirta kada kura'ar zuwa wani makon lokacin da ake sa ran majalisar dattawa za ta zartar da kudaren. Wasu duwatsu da aka yi wa fenti da launin shudi da fari don Finland da kuma ja da kore don Russia a kowane gefen wani karamin kogi su ne suka raba kasashen biyu a kudancin yankin Karelia. Iyakar ta kai nisan kilomita 1340 daga tekun Baltic zuwa tekun Arctic, kuma babu jama'a sosai a yawancin dajin yankin mai tsananin sanyi. Shekaru da dama da suka wuce, kasashen biyu na da kyakkyawar dangantaka da aka kulla bisa manufofin Finland na bayan yakin duniya na biyu game da kaucewa tsoma baki a harkokin wata kasa. Amma ta yiwu nan ba da dadewa ba, wannan katangar duwatsan ta zama iyaka tsakanin yankin gabas da yamma. Aji Alhamis, gwamnatin Finland ta ce kamata ya kasar ta nemi shiga kungiyar NATO ba tare da bata lokaci ba don maida martani akan mamayar da Russia ta yi a Ukraine. Ana sa ran 'yan majalisar dokokin Finland za su kada kura'a akan batun nan da 'yan kwanaki masu zuwa gabanin mika tayin shiga kungiyar tsaron NATO a hukumance a mako mai zuwa.
An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. Sakamakon tsawaita yajin aiki da kungiyar ASU ta yi zuwa watan Agusta, al'ummar Najeriya na ci gaba da mayar da martani kan lamarin, musamman ma iyayen dalibai. Ga rahoton da Hassan Umaru Tambuwal ya aiko mana daga Ibadan.
tsawaita yajin aiki da malaman jami'o'i suka yi a Najeriya ya jawo martani da korafe-korafe daga 'yan Najeriya, kama daga iyayen ɗalibai, 'yan kasuwa da ma ɗaliban kansu, har da masu aikin sufuri a cikin jami'o'i da dai sauransu. Waɗannan korafe-korafe suna faruwa ne a sakamakon rashin samun maslaha a tsakanin gwamnatin tarayyar Najeriya da ƙungiyar malaman jami'o'i na Najeriya ASU a taƙaice, a game da buƙatun da ƙungiyar ta gabatarwa gwamnatin tarayyar Najeriya tun shekarar 2009 kafin zuwan shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a bisa mulki. Buƙatun da ƙungiyar malaman ta gabatarwa gwamnatin tarayyar Najeriya sun haɗa da inganta yanayin aiki, jin daɗin malamai, ƙarin albashi, samar da kayayyakin aiki da bincike a jami'o'i da wasu buƙatu da dama. Tsawaita wannan yajin aiki da malaman jami'o'in suka yi a ƙasar nan dai ya jefa wasu mutane cikin kunci, kamar yadda wasu 'yan Najeriya suka shaida wa muryar Amurka a Ibadan. Ya ce sakamakon yajin aikin suna hasarar miliyoyin naira kullum, hakan wata illa ce ga tattalin arzikin ƙasa. Mr. Akindele Bimbola ya ce babu kuɗi domin rashin yin aikin masu tuka motocin bus da yajin aikin ya jawo, da ma 'yan kasuwa da sauransu wata hasara ce a sakamakon wannan yajin aikin. Ya ce idan aka lura ya shafi dukan jihohin Najeriya guda 36, kuma wannan babbar hasara ce ga tattalin arzikin ƙasa, kana hasara ce ga tattalin arzikin al'umma baki ɗaya. Shi ko Mr. Alabi Akindele ya ce iyaye na ci gaba da baƙin cikin biyan kuɗin hayar gidajen 'ya'yansu tun da ba su amfani da gidajen yanzu, a sakamakon yajin aikin malaman jami'o'i.
And the frustration of the parents who have rented accommodation as well in the off-campus places and the students are not using those accommodations. People are tired of the strike.
Alabi Akindele ya ce wannan yajin aiki ya haifar da baƙin ciki, rashin jin daɗi, kana jama'a sun gaji da wannan yajin aikin na malaman jami'o'i a Najeriya. Aro Labiran Oke ya ce mutane da yawa na fama da yunwa, kuma suna samun ƙuncin rayuwa saboda sun dogara da cinikin da suke samu daga ɗalibai.
A lot of persons are finding it difficult to survive because it depends on the fees from the students.
Sai dai wani uba mai suna Mr. Shola Adeyema ya ba da shawara yadda za a sami maslaha a tsakanin malaman jami'o'i da gwamnatin tarayyar Najeriya.
ASU and other stakeholders should come together.
Idan ba a manta ba, wannan turka-turka tsakanin gwamnatin tarayyar Najeriya da ƙungiyar malaman jami'o'in Najeriya ASU ta fara ne a shekarar 2009. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan Tambuwal, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukan mu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Ga Maryam da cigaban labaran duniya.
A 'yan shekarun nan, Afirka ta zama nahiyar da China da Amurka, manyan kasashe biyu masu karfin tattalin arziki a duniya, ke gasar yin tasiri a wata muhimmiyar masana'anta, wato sadarwa. A wannan makon, ƙasar Habasha ta yi bikin ƙaddamar da fasahar hanyoyin sadarwar 5G a birnin Addis Ababa, wadda katafaren kamfanin Huawei na ƙasar China ke samarwa. Kafin wannan, a wata ziyara da ta kai nahiyar a makon da ya gabata, mataimakiyar sakataren harkokin wajen Amurka, Wendy Sherman, ta ziyarci ofisoshin kamfanin wayar hannu na Africell, mallakar Amurka da ke ƙasar Angola, inda kamfanin yake da mutane miliyan 2 da ke amfani da wayar tun bayan da aka ƙaddamar da ita kusan wata ɗaya da ya wuce. Amurka dai ta daɗe tana nuna damuwa akan yadda China ke ƙoƙarin yin babakire a harkokin sadarwa, kuma ta yiwu ta yi amfani da su wajen leƙen asiri, yayin da kamfanin Huawei ya sha musanta wannan zargi. A wani taron ƙolin COVID-19 na biyu da aka yi ta yanar gizo, wanda Amurka ta jagoranta a jiya Alhamis, Darakta Janar ɗin Hukumar Lafiya ta Duniya, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ya yi gargaɗin cewa har yanzu fa ba a ga ƙarshen annobar COVID-19 ba. Belize, Jamus, Indonesia da Senegal su ma sun halarci taron. Tedros ya ce duk da cewa ana ganin raguwar masu kamuwa da cutar da kuma mace-mace a duniya, kuskure ne a yi tunanin an ga ƙarshen annobar. Babu inda aka ga ƙarshen annobar har sai an ga bayanta a ko'ina, a cewar sa. A zahiri ma ana samun ƙaruwar masu kamuwa da cutar a ƙasashe sama da 70 a lokaci guda. Yadda ake gwajin cutar na raguwa sosai, a cewar shugaban na WHO. A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Shugaban kungiyar dillalan man fetur reshen arewacin kasar Bashir Ahmad Dan Malam ya yi bayani kan hakokin da ya kamata gwamnatin Najeriya ta biya su a daidai lokacin da ake ci gaba da fuskantar dogayen layi a gidajen man kasar. Shugaban kungiyar ya bayyana haka ne a yayin da wata hira da ya yi da wakiliyar muryar Amurka Halima Abdulra'uf.
Sunana Bashir Ahmad Dan Malam, shugaban dillalan masu man fetur 'yan kasa reshen Arewa.
A baya-bayan nan kun ɗauki matakin cewa kuɗaɗen da ke wurin gwamnati ya sa ba kwa iya shigowa da wadataccen man fetur. Ku za ka yi mana ƙarin bayani a kan me da wannan kuɗin da ya kamata gwamnati ta biya wanda ya kai naira biliyan 500.
To, halin da muke ciki, gyara muke nema ba barna ba. Allah hakika mun tsinci kanmu a cikin wani bala'i, wata masifa wadda sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abin da yasa na faɗa haka, mutane ne muna da alkawari da gwamnati, akwai kuɗaɗen da muke tara wanda kuɗin nan ba na gwamnati bane, kuɗi ne wanda muke bayarwa na contribution. Duk litar man da za a siya mukan sa naira 7.5. To wannan kuɗin ana tattara su da mutumin da yake Shagamu, da mutumin da yake cikin Ababa, da wanda yake Ilela, wanda yake Dankama, da wanda yake Abakalaki, kowa yana biya. Ana tattara wannan kuɗin ne sai a ba mutanen da suka ɗauko suka yi bridging, musamman mutanen arewa da bangaren Inyamurai. Dan na faɗa haka saboda rambunan nan da suke Najeriya kuna da shi a Warri, Calabar, Fatakot, Lagos. Amma mutanen Lagos sai dai a ce a biya su NTA. Amma mutumin da zai ɗauko mai daga Lagos ya kai Gamborin Gala, ko ya kai Ileda, ko ya kai ƙauyen Mukunya, kaga kilomita 1000 da wani abu ne. Shi yasa akai wannan hukumar ake tattara waɗannan kuɗaɗen dan a equalizing din ko'ina a sha mai ciki lafiya waje lafiya. Wannan hukumar da aka zo a da ta ce petroleum equalization fund, amma aka haɗe ta da ita da PPRA da DPR sai ta zama hukumar da ake kira da Ministry of Regulatory and Authority. Saboda haka sai ta zama hukuma ce wadda take kula da albarkacin man fetur wanda da ya fito doron ƙasa har ya zuwa a sarrafa shi ya gama har ya zama ba shi da amfani. To wannan hukuma Allah da ikon sa muna tara kuɗaɗenmu yanzu har mun kai wajen wata 8 tun da aka kafa wannan hukuma, su bi aka yi payment. Kuma mutananmu da wannan kuɗin da suke ɗaukowa suke biyan kuɗin diesel, kowa ya san yadda diesel yake a Najeriya, a duniya ma baki ɗaya ba, ba ma Najeriya ba. To wannan matsalar da ta hanku yau da gobe muna ta tara kuɗaɗen nan gashi ba a biya, sai mutane kowa ya gaji. Duk wanda ya je ya dawo saboda ciko yake yi, sai kaga idan kana da jarin miliyan 100 kanka ankara sai kaga bai wuce miliyan 10 ba. Duk ka tattara wannan kuɗin ka kai wa wannan hukuma. So rashin biya sai ya kawo muka kira ga gwamnati cewa wannan matsalar da ake ta gani ta dogayen layuka a Abuja da wasu gurare ba wani abu ne ya haifar da wannan matsala. Wannan hukuma ce wadda ba ta motsa, ba ta ba mu haƙoƙinmu na transportation wanda muke ɗauko wannan kayan, kuma ba za a daina ganin wannan layukan ba ma damu ba a biya mu waɗannan kuɗaɗen ba. Ba yajin aiki muka yi ba, amma menene, kowa muna ɗan season services ɗinmu. Yau da gobe a ji halin wasa, ko ya ka motsa ka je ka dawo, ko ƴan kasuwa ne muna yi don mu ci riba. Kuma kullum abinda muke faɗi, alhamdulillahi idan ka cire gwamnatin tarayya ba wanda ya kai mu yawan ɗaukan ma'aikata.
Shugaban kungiyar dillalan man fetur reshen arewacin kasar kenan Bashir Ahmad Dan Malam. Tsohon gwamnan jihar Kano Sanata Rabiu Musa Kwankwaso ya bayyana cewa zai mayar da hankali wajen farfado da fannin ilimi, inganta tsarin kiwon lafiya, bunƙasa tattalin arziki ta hanyar gyara bangaren sufurin jiragen sama, samar da guraben aikin yi ba tare da karɓorance daga ƙasashen waje ba idan aka zaɓe shi a matsayin shugaban Najeriya. Kwankwaso ya bayyana haka ne a wata hira da ya yi da muryar Amurka, kamar yadda za a ji.
Turan kai raɗi a matsayinka na jigo a siyasar Najeriya, menene tsarin da ka riga ka fitar da za ka ciyar da Najeriya gaba?
To ai shirye-shiryen suna da yawa harkar ilimin ka dauka sai mu kwana muna bugawa ana. Amma dai kamar yadda aka sani mu dai muna son mu ga duk wani yaro da shekarar shiga makaranta ta zamani kuma waɗanda suke da buƙatar tafiyar da harkoki wanda zai tafi sakandare ya je ga sakandare. Wanda zai tafi makarantun gaba da sakandare ya tafi gaba makarantu. Wa dukkanin wannan za a yi shi ne cikin tsarin da yake in Allah ya yarda babu wani da za a bar shi a ƙasa saboda babansa ko masu kula da shi ba su da halin da za su iya kai shi makaranta. Za mu inganta harkar ilimi ya zama ilimin kwakwara wanda yake zai zamanto wa yaran masu amfani. Harkar aikin yi za a baza koma. Duk wasu hanyoyin da ya kamata a tabbatar da aikin yi ta gyara wuta din nan ta lantarki, ta gyara jirgin ƙasa, ta tabbatar da cewa jiragen saman nan an yi abin da ya dace. Jirage sai aiki a kan lokaci, jirgi zai tashi karfe ɗaya, tashi karfe ɗaya, sai ka awa da awo ka gaba ko kusan a keke kake tafiya ka kusa inda zaka ci. Duk wannan abubuwa ne wanda za a gyara su. Harkar ruwan sha, harkar asibitoci, harka ta ci gaba inda ake yi a duniya, inda muka zazzaga a duniya muka ga muna yi, ba abin da zai hana shi a Najeriya. Ko ba abin sha'awa shi ne, duk abin da muka yi a Kano mu tabbata cin bashi ko na sisin kwabo ba. Saboda haka akwai kuɗi a Najeriya. Kawai dai manajojin ne ake sa lalaci, ba zura ido, kuma san zuciya ikan yi yawa. Duk wannan shi yasa kike jin labarin su bashin nan ana ta ciwowa daga ƙasashen China, ƙasashen Turai suna ta dura mana bashi wanda ita ce bauta ta ƴaƴanmu da jikokinmu. Mai karɓar bashi in ya ji sai shekara 20 ko 30 za a so mu biya, in ya lissafi sai ga shi ya mutu, amma jifa ya wuce kansa kenan ya faɗa kan kowa. ƴaƴansu da jikokinsu ba komai ne ba. Barna a gwamnati abu ne wanda yake dole sai an taka masa birki don a samu kuɗaɗe za a zama aiki, kowa ya amfana, kowa ya zauna lafiya. Manoma su je gona, ƴan kasuwa su je kasuwa, ka kwanta a gidanka ka yi bacci ka farka lafiya, ka fita ka je ka shiga harkokinka. Duk wannan abubuwa ne wanda yake muna da isassun dukiya da kuɗi a Najeriya zane wannan ba tare da mun ciwo bashi ba, kuma mai wannan abubuwa ba tare da an kyale mutane sun ta gayyara ba.
A cikin Najeriya yanzu a taya kuke ganin za ku iya ratsa dungu da sako ku jawo ra'ayin mutane ga abubuwan da kuke tafa da su?
Duk wasan za a zaɓi wata tare ne. Akwai lokaci da za a zaga a ba wayar da kan mutane, amma aikin ma wayar da kan mutane ai takaitacce ne a gurin mu. Domin yanzu kowa mafita yake nema. In kuka kyale wannan jama'iyyu wannan layi za a ɗauka abin sai dai ya fi haka lalacewa. Nan nake kira ga duk wani wanda yake neman takara cikin wata jama'iyya ko ta shugaban ƙasa ko ta gwamna ko ta menene ma, to mutum ya nuna me yayi. Ko da yanzu an wuce lokacin da za a ɗauki gwaji a je a gwada ka. Gwaji ya isa haka. Ya kamata Najeriya ta bi sahun ƙauyenta na duniya wajen cigaba. Wannan shi muke son mu kawo gyara, mu kawo cigaba, mutane su samu rayuwa mai kyau a wannan ƙasa. Maganar kudu da arewa mu ji mun sani jama'iyyar APC misali za ta shekara 8 bisa ga ka'ida da yarjejeniya da zamantakewa. Ga ba su da zaɓi illa su kai shugaban ƙasa kudu, kuma rashin haka na tabbata ba zai taimaka jam'iyyar ba, kuma ba zai taimaka wa ita kanta harkokin demokradiyyar ba. Haka kuma ita kanta PDP ga ta nan, saboda in kai lissafi za ka ga an zo an yi kankan ƙarshen kuma shugaba da ya yi na kudu ne. To da haka wannan mai bisa iya wani ɗan tunani, amma dai APC ya zama wajibi mu a hange mu fannin siyasa da shawara a ce an kai shi kudu domin tabbatar da cewa an samu balance da fahimtar juna.
Tsohon gwamnan jihar Kano Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso kenan a hirarsa da Halima Abdurra'uf. Kada a manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai nazari ne kan matsalar hauhawar farashin kayayyaki da Amurka take fuskanta a baya-bayan nan. Kama daga abin da ya shafi farashin litar man fetur zuwa na kayayyakin masarufi da sauran ababen more rayuwa, da kuma irin matakan da hukumomi ke ɗauka don yayyafawa matsalar ruwan sanyi, yayin da 'yan adawa ke caccakar kamallo da yin Biden. Yau batun da shirin zai mai da hankali akan kenan, sunana Mahmud Lalo. Madalla. Yayin da Amurkawa ke fuskantar matsalar hauhawar farashin kayayyakin ababen more rayuwa da suka hada hadda kayan masarufi da man fetur, shugaban kasar Joe Biden ya dora mafi akasarin laifin akan shugaban Rasha Vladimir Putin, wanda mamayin da yawa Ukraine ta sa farashin makamashi ya cilla sama a duniya. Amurkawa da dama dai ba sa bukatar su zama kwararru a fannin tattalin arziki domin fahimtar wannan matsala ta hauhawar farashin kayayyaki. Domin abubuwa ne da suke karo da su a harkokin su na yau da kullun. Wannan batu dai zai zamanto muhimmi a tsakanin Amurkawa yayin da aka doshi zaben tsakiyar wa'adi da za a yi a watan Nuwamba. Ko da yake Biden ya ce jam'iyyarsa ta Democrat na da wani shiri mai inganci da zai rage matsalar ta hauhawar farashin kayayyaki wacce ta karu da kashi 8.5.
I want every American to know that I'm taking inflation.
Biden ya ce ina so kowanne ba Amurka ya kwanda sanin cewa na dauki wannan batu da matukar muhimmanci. Domin shi ne batun da na sa a gaba. Shugaban Amurka ya ambato batutuwan tattalin arziki a wasu muhimman jihohi da suka hada da North Carolina, Ohio, Iowa, Alabama da kuma jihar Oregon, wacce tamkar gida ce ga 'yan Democrat. Binciken jin ra'ayin jama'a da aka gudanar a kwanan nan ya nuna cewa kashi 40 cikin 100 na Amurkawa sun yi na'am da tsare-tsaren Biden kan tattalin arziki. Sai dai abokanan hamayya bangaren Republican sun nuna rashin gamsuwarsu. Senator Rick Scott dan jam'iyyar ta Republican ne a majalisar dattawan Amurka.
He doesn't do anything other than attack Republicans. If he wants to do something on inflation,
yace ba abin da Biden yake illa ya ciccikar 'yan Republican. Idan akwai wani mataki da ya kamata ya dauka kan wannan tsadar rayuwa da ake fama da ita, bai wuce yayin murabus ba. Kowane wata sai kaga karuwar hauhawar farashin kayayyaki. To Biden dai bai bar wannan ciccika ta Senator Scott ta tafi haka kurun ba, domin ya sanar da wasu tsare-tsare da ya ce za su taimaka. Misali, rage farashin da Amurka yake biya na intanet, buɗe taskar da ake adana mai da sauransu.
Senator Rick Scott, Wisconsin, a member of the Senate Republican leadership, laid it all out.
Biden ya ce Senator Rick Scott, mamba a majalisar dattawa daga bangaren Republican, ya zayyana waɗannan batutuwa ne da ke nuna tsabar ajandar MAGA, wato taken nan na tsohon shugaba Trump. Shirinsu ne su ƙara kuɗaɗen haraji akan Amurkawa miliyan 75, waɗanda kashi sama da 95 ɗinsu suke samun ƙasa da dala 100,000 a shekara a matsayin kuɗaɗen shigarsu. Akalla kowane gida zai ga ƙarin harajin dala 1,500. Ni a nawa ganin sun yi wa abin mummunar fahimta. To fadar gwamnatin Amurka ta White House ta ɗora alhakin matsalar ta hauhawar farashin kayayyaki akan annobar COVID da kuma shugaban Rasha Vladimir Putin, wanda mamaye da ya yi wa Ukraine ta shafi farashin mai da hatsi. Masu sharhi irin su Bill Gerstin na cibiyar nazari ta Brookings Institute da ke nan Amurka na ganin kamar Biden ba shi da isasshen lokacin da zai samar da sauyi kafin zaben rabin wa'adi. Yace sauyin tsare-tsare shine zai iya tasiri nan da wani lokaci, amma abin tambaya a nan shine shin za su dauki matakan ne a tsakanin yanzu zuwa zaben rabin wa'adi? Sai shugaba Biden ya yi matuƙar sa'a ya iya sauya akalar yadda al'amura ke gudana. Ƙwararru har ila yau a fannin tattalin arziki na cewa hauhawar farashin kayayyaki a Amurka na yin tasiri akan tattalin arzikin duniya. A ranar Talata, ƙungiyar ƙwadago ta duniya ta ce matsalar hauhawar farashin kayayyaki a duniya ta kai kashi 9.2 a watan Maris ɗin bana, abinda ya ninninka kashi 3.7 da aka gani a watan Maris ɗin bara. Desmond Lachman mai sharhi ne daga cibiyar American Enterprise Institute.
What this inflation is going to give rise to is a recession.
Yace wannan matsalar hauhawar farashin kayayyakin za ta iya zama kamar sharafa gece ga fadawar kasashen G7 cikin kangin komar tattalin arziki. Wannan tamkar wani abu ne da za a iya cewa an dauki hanya. Wannan kuma kalubale ne ga tattalin arzikin duniya.
Not good for the whole of the global economy.
Yanzu dai batun ya rage ga Amurkawa ne da za su kada kuri'a a zaben na rabin wa'adi, inda za a zabi 'yan majalisar wakilai 435 da kuma kashi 1 cikin 3 na kujerun majalisar dattawa, sai zabukan kananan hukumomi da za a yi a jihohi 39. Masu sauraro, baki da abin da ya sauka kenan a wannan mako, sai kuma wata juma'ar idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Anita Powell da ta hada ainihin rahoton, sai Julie Leathers-Gershen da ta hada shirin. ni Mahmud Lalo nake cewa ai hutun ƙarshen mako lafiya.
To bari mu kawo ku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana ta email.
Saƙonmu na farko ya fito daga Sani Muhammad Jindo, anguwar Karofi Madaki, jihar Bauchi, tarayyar Najeriya. Ya ce haƙiƙa yadda matsalar fyaɗe ke nema zaman ruwan dare a wasu yankuna na jamhuriyar Nijar. Abin takaici ne matuƙa. Muna kira ga hukumomin Nijar da su ɗauki matakin ba sani ba sabo ga duk wanda aka samu da laifin yin fyaɗe, domin ya zamo izina ga masu niyyar aikatawa. Daga ƙarshe nake addu'ar Allah ya kawo ƙarshen ayyukan asha a ƙasashenmu na Afirka da ma duniya baki ɗaya. Amin. Saƙon Haruna Muhammad Katsina ya ce ‘yan uwa matasa da sauran jama’a a duk inda muke, da fatan za mu yi karatun tanisu, mu kuma ƙara hankalta da ire-iren ‘yan siyasar nan da ba su damu da mu ba, sai a irin wannan lokaci na siyasa da ke gabatowa. Saƙon Muhammad Ahmad Usman Tungan Makeri da Alhaji Muntari Mai Shago da Wakin Basa suka ce, da Allah ku ba mu dama mu kira ga iyayen yara, musamman waɗanda suke zaune a karkara da ƙauyuka, da su kula da yaransu ƙanana tare da ja musu kunne, domin kiyayewa da zuwa rafuka da tafki da kogi, domin mun shiga damina ruwa yana ambaliya. Da fatan iyaye za su kiyaye. Saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Bello Isiyaku, birnin Fulani a jihar Gombe. Ya ce haƙiƙa muna jinjina shugaba Buhari dangane da umarnin da ya baiwa masu riƙe da muƙamai da ma'aikatan gwamnati da suke sha'awar tsayawa takara da su ajiye muƙamansu. A gaskiya wannan umarni ya yi daidai, da fatan wanda umarnin ya shafa za su yi biyayya ga umarnin kafin ƙarewar wa'adin da aka ba su. Mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku.
To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice. Kimanin yara miliyan 18.5 waɗanda akasarinsu mata ne ba su da damar samun ilimi a Najeriya, adadin da ya ƙaru sosai idan aka kwatanta da shekarar 2021, ya ja hankalin asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya na UNICEF. A jiya Alhamis, ɗan Majalisar Dattawan Amurka Rand Paul ya daƙile ƙuri'ar ƙudurin ba da tallafin dala biliyan 40 ga Ukraine, abinda ya kawo tsaiko a ƙoƙarin Amurka na kai ƙarin taimako ga Ukraine cikin gaggawa yayin da take yaƙi da Rasha. Wasu duwatsu da aka yi wa fenti da launin shuɗi da fari don Finland da kuma ja da kore don Rasha a kowane gefen wani ƙaramin kogi su ne suka raba ƙasashen biyu a kudancin yankin Karelia. Iyakar ta kai nisan kilomita 1340 daga tekun Baltic zuwa tekun Arctic. Babu jama'a sosai a yawancin dajin yankin mai tsananin sanyi. A 'yan shekarun nan, Afirka ta zama nahiyar da China da Amurka, manyan ƙasashe biyu masu ƙarfin tattalin arziki a duniya, ke gasar yin tasiri a wata muhimmiyar masana'anta, wato sadarwa. A wannan makon, ƙasar Habasha ta yi bikin ƙaddamar da fasahar hanyoyin sadarwar 5G a birnin Addis Ababa, wadda ka tafara kamfanin Huawei na ƙasar China ke samarwa. Kamfanin kafin wannan, a wata ziyara da ta kai nahiyar a makon da ya gabata, mataimakiyar sakataren harkokin wajen Amurka, Wendy Sherman, ta ziyarci ofisoshin kamfanin wayar hannu na Africell, mallakar Amurka da ke ƙasar Angola, inda kamfanin yake da mutane miliyan 2 da ke amfani da wayar tun bayan ƙaddamar da ita kusan wata ɗaya da ya wuce. To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu, sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare, wato 9:30 agogon Najeriya da Nijar, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za ku ji mu ɗauke da wani shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda wacce ta taya ni gabatar da shirin, da Julie L. Gresham wadda ta haɗa shirin, da injiniyanmu na yanzu Mr. Peter, ni Hanifa Kabir Isa nake ce da ku, mu wuni lafiya.